Assalamu alaikum masu saurare, barkanku da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba, ga Ilhikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai karewa.
Masu lamuran kula da muhalli sun ce Najeriya za ta ci ribar taron Morocco, inda shugaba Buhari ya tafi da bayanan tsaftace yankin Ogoni da farfado da tafkin Chadi. Ga shugaban hukumar muhallin Najeriya Gwani Ahmed.
Afirka din gaba ɗaya tana meeting da su World Bank da African Development Bank ne yadda za a tallafa mana saboda mu yi aiki irin wannan ayyuka.
Najeriya na nazarin daina zuwa gasar kofin duniya don zargi rashin adalci da hasashen kasar ba za ta taɓa lashe kofin ba. Ga ministan wasanni Solomon Dalu.
Munafincin tana da yawa, ga maganan ba da cin hanci da rashewa a wajen alkalanci.
Hukumar zaben Najeriya ta gama shirin zaben gwamnan Ondo, inda APC da PDP suka sha ta daga. Yan sanda sun ce jami'in su daya rasa ransa a rangamar yan Shia da rundunar a Kano, daidai lokacin da yan Shiyan ke tattaki ibadar su ta shekara-shekara zuwa Zaria. Akasin yayi sanadiyar mutuwar yan tattakin kusan 10. Matashin yan Shiyan Abdullahi Musa ya tattaki yan sandan.
Suna so su yi amfani da karfin su da cewa su ba su bukatan ayi wannan, ba su da wani dalili daga constitution da ya hana ne.
Ana gaba da ta'aziyar rasuwar tsohon sarkin musulmi Sultan Ibrahim da Suki. Nasira da mai likayen mudar Amurka daga Abuja.
Haka, to yanzu za mu shiga zauren jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Wannan zauren na bakin ciki da juyayi da kuma ta'aziyar rasuwar wasu fitattun masu bayar da gudummawa ga shirin, wato Sheikh Ahmad Muhammad Sanusi Gumbi, wanda ya rasu makon jiya, da kuma rabaran Iliyaga ta malumfashi da shi kuma ya rasu a wannan makon, wanda kan yi jawabai ciki har da inda ya ce
wata aya ta yi magana ta ce ku yi hamzarin ji, ku yi jinkirin yin magana, ai jinkirin yin fushi, fushin mutum baya aika adalcin Allah. Yan wana, wannan aya ta zama wani harsashi na zaman lafiya idan za mu yi aiki da ita yadda ya kamata. Ayar ta ce ku yi hamzarin ji, ku yi jinkirin yin magana, ku yi jinkirin yin fushi, fushin mutum baya aika adalcin Allah. Don haka muna ƙaunar Najeriya, to za mu ƙaunaci zaman lafiya.
To Allah ya ji kansu. Sai kuma babi na ƙarshe na jawabin Sheikh Usman Abubakar Babantini, babban limamin masallacin Juma'a na matatar Man Kaduna, wanda ya ci gaba da cewa
alal haqiqa duk mutumin da ke cikin wannan ƙasa ya tabbatar da cewa ana samun cikas a majalisun nan guda biyu akan inda suke tarnake waɗansu abubuwa da waɗansu ayyuka wanda suke kamata su tamama federal government. Lallai duk mai hankali ya san akwai wannan. To saboda haka muna kira a matsayinmu na shugabannin addini, muna kira zuwa ga majalisun nan guda biyu da su yi wa Allah, su ji tsoron Allah, kuma su tashi su canja su yi aiki fi sabilillahi domin cimma wannan guri na gina wannan ƙasa tamu da tabbatar da cewa wannan ƙasa tamu ta faɗa cikin salama. Sannan dangane da maganan ainihin yaƙi da cin hanci da rashawa wanda ainihin gwamnatin tarayya ta shi Muhammad Buhari ta fara, wato alal haƙiƙa majalisun nan wato sai ya zamto shi wannan bawan Allah an bar shi da wannan aikin shi kaɗai. Wato majalisun nan ba su tama masa ba, kuma ba su sa hannu akan wannan aiki ba. Wannan mutanen Najeriya sun ga wannan kuma suna sanar da wannan, kuma alal haqiqa mutanen Najeriya ba za su taɓa yashewa ba akan irin wannan. Alal haqiqa idan aka lura da irin addin da bawan Allah nan ke yi na neman tabbatar da gaskiya da neman tabbatar da yadda al'umma za su zauna da haƙoƙin al'umma za su tabbata a haƙoƙin al'umma, sannan aka duba wancan bangare irin yadda suke wa rikon su kainan kashi, alal haqiqa za ka tausaya ma jagorancin da shi Buhari ke yi domin ya aiki a gabansa bai da mataimaka. Sannan su kansu ministoci wadda aka nada a cikin tafiyar nan da yawan gaske daga cikinsu ba za mu ce duka ba, akwai waɗanda yake alal haqiqa ba su ba da gudunmuwar da ta kamata. Akwai wasu daga cikinsu wanda suke iyawansu inda ake ana samun irinsu wanda za su taimake tafiyar wannan gwamnati. Wato ina tabbatar da cewa da cikin matsalar da muke da shi guda ɗari a yanzu, to da watakila za mu ce shauran 'yan ƙanƙani ne suka rage. Sannan har wa yau in aka lura da maganan ita EFCC ko kuma da ICCC, waɗannan hukumomi ne wadda aka kafa su domin su yi faɗa da cin hanci da rashawa da duk abin da ya shafi rashin gaskiya. To alal hakika in ka dubi ayyukan wayannan manya-manyan kungiyoyi guda biyu na gwamnati ko kuma na kasa da aka kafa zaka yi musu, amma akwai ayoyin tambaya. Za a ce ENCC ta sami mutum ya karɓi kuɗi ko ya saki kuɗin kasa biliyan 10, shikenan sai aka ce ya zo amma ya baida biliyan 10 din nan, shikenan ya baida biliyan 10 sai a ce ya tafi ya gama. A ka'idar musulunci, wanda duk aka samu ya yi zamba ko kuma ya cuci al'umma, ba karɓan abin da ya cuta din kawai ake ba, ana karɓan abin da ya cutan nan kuma aladabtar da shi, kuma haka ma dokokin ƙasashe na duniya ya kamata ya zama. So wannan EFCC din nan da ICCC ya wajaba gare su, wato su dage su taimaki shi wannan shugaban ƙasa akan cewa su aiki babu cin tsoro, babu shakka, babu haufi, kuma sannan su dogara ga Ubangiji. Sannan misali idan aka lura da irin musibin da ke faruwa a nan ƙasan na ainihin tsatsauran ra'ayi wadda wasu matasa kan fada a ciki, wanda yake in aka lura sai a ga wasu mutane suna kallon shi akan cewa rashin fahimtarsu da ilimin boko galiba shi ke kai su zuwa ga wannan tsatsauran ra'ayi. To ni abin da na fahimce shi a rashin fahimtarsu da ilimin addini, in dai musulmi ne rashin fahimtarsu da ilimin addini, domin musulmin da ya fahimci addini to ya san addinin musulunci ya ba shi tsarin hanyar da ya kamata ya bi ya kai ga biyan bukata ta hanyar da ta dace. Amma idan ya jahilci addini, kuma jahilcin addini a nan shi ne za ka iske mutum yana fatawa alhali bai isa mai ba da fatawa ba, ya karanta aya ya dauki hukuncin da ke ya yi hukunci da abin da ya karanta ko ya fahimta, alhali ya bar hukunci da fahimtan waɗanda suka gabata na sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da waɗanda suke da bi'ansu da makamantan wannan. Wannan shi yake cikin wannan matsayi, kuma sannan baya ga wannan da saki na iyaye wanda yake ba su sa'ido akan iyayen akan yayansu. Saboda haka babu abinda zai kwace mu sai kungiyoyin addinin musulunci da manya-manyan malaman ƙasar nan sun tashi sun karantar da yaran nan masu tashin wanda suke da kishin addini, suna ganin suna da kishin addini. To a karantar da su su fahimci kishin addini yana da kyau, amma kuma wajibi ne a aza kishin addini a turban da muka kaddami na wato su suka gabata suka gabace mu suka aza turban su.
Haka to nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.